Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfi da Hashim Gubel muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Talata 2 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Sa'o'i kaɗan bayan da sojojin Myanmar suka ayyana dokar ta ɓata ajiyar Litinin, har yanzu akwai ƙarancin bayanai game da abin da ke faruwa da kuma dalilin hakan. Wata tawagar masana ilimin kimiyya a hukumar lafiya ta duniya WHO da ke binciko asalin ƙwayar cutar coronavirus a China ta ziyarci wata cibiyar kula da cututtuka a lardin jiya Litinin. Wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin bil'adama suna kira ga Sudan da ta kare waɗanda ke fama da tashin hankula a yankin Darfur.
Kanin labaran duniyar kenan. Ba cikin shirin har ila yau za ku ji cewa wani hari da wasu ɗan bindiga suka kai a jihar Niger, Najeriya, ya yi sanadin mutuwar sama da mutum 20 yayin da aka yi awon gaba da wasu gomman mutane.
Sun zo kasan mu, kasan wuraren Kurebi, sun shiga ƙauyen Sabon Gida da Sarari da mai rafin Kanya, sun kashe mutane 21 a yi.
Sannan za kuma ku ji cewa a yankin Abaji da ke birnin tarayya Abuja, Najeriya, an yi garkuwa da ɗaya daga cikin waɗanda suka je biyan kuɗaɗen fansar wasu yara marayu da 'yan bindiga suka sace.
Gaskiya abin ba daɗi, muna cikin firgici kuma muna cikin tashin hankali. Lokacin nan gaskiya ba ƙamrin firgici na shiga cikin sawa. Sannan kuma muna neman roƙon gwamnati da ta taimaka Abaji, gaskiya muna cikin insecurity.
Muna kuma tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Sa'o'i kaɗan bayan da sojojin Myanmar suka ayyana dokar ta ɓaci ajiyar Litinin, har yanzu akwai ƙarancin bayanai game da abin da ke faruwa da kuma dalilin hakan. Katse hanyoyin sadarwa da yawa da dokar hana fita da kuma dokar da ta kasance wacce aka tsara don takaita yaduwar cutar coronavirus sun takaita hanyoyin kaiwa ga talakawan ƙasar ta Burma. Da safiyar jiya Litinin ne, wani jawabi da aka yada ta gidan talabijin mallakar sojoji ya ce akwai mummunan magudi a rijistar masu kada ƙuri'a yayin babban zaɓe, wanda hakan ke zama karan tsaye ga batun tabbatar da ɗorewar dimokuraɗiyya. A cewar sanarwar, zargin magudin da aka yi a zaben na Nuwamba ya haifar da zanga-zanga da sauran ayyukan da ke lalata tsaron ƙasa, don haka jami'ai ke ayyana dokar ta ɓaci a duk faɗin ƙasar na tsawon shekara guda don yin aikin tantance sunayen masu jefa ƙuri'a da kuma ɗaukar mataki. Sashen Burma na muryar Amurka ya yi magana da wasu 'yan majalisa da wasu 'yan ƙasar duk da ƙalubalen da ake fuskanta. An nemi sabuwar gwamnatin soja da ta yi ƙarin bayani baya ga bayanan da ta yi a hukumance. Ba ta amsa ba saboda dalilin da suka haɗa da katsewar hanyoyin sadarwa. Wata tawagar masana ilimin kimiyya a hukumar lafiya ta duniya wadda ke binciko asalin ƙwayar cutar coronavirus, wacce ta fara bayyana a lardin Hubei na ƙasar China a ƙarshen shekarar 2019, ta ziyarci wata cibiyar kula da cututtuka ta lardi a jiya Litinin da ta kasance muhimmiya wajen kula da yaduwar cutar a farkon ɓullarta. China ba ta fitar da wani cikakken bayani ba game da ziyarar tawagar zuwa cibiyar kula da cututtuka ta lardin Hubei. Mamba a ƙungiyar Peter Dasak ya faɗa manema labarai cewa taron ya kasance mai matuƙar muhimmanci. Tunda isar wannan tawaga ta WHO a watan jiya, masana kimiyyan sun kuma ziyarci kasuwar namun ruwa ta Haunan, wacce ke da nasaba da tarin kwayoyin cutar COVID-19, da kuma akalla ɗaya daga cikin asibitocin da ke Wuhan waɗanda suka kula da wasu daga cikin marasa lafiya na farko. COVID-19 ita ce cutar da coronavirus ke haifarwa. Masana kimiyyar suna so su san inda kwayar cutar ta samo asali kuma a wace dabba da yadda ta shiga cikin mutane. Wani abu da zai iya ɗaukar shekaru kafin a gano shi. A halin da ake ciki kuma, sakataren kiwon lafiya na Birtaniya Matt Hancock jiya Litinin ya ce an samu mutane 500 da wani nau'in ƙwayar cutar da aka fara ganowa a Afirka ta Kudu a cikin ƙasar, inda 11 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ba su da wata alaƙa da tafiye-tafiye zuwa ƙasashen duniya. Da yake magana a wani taron manema labarai a Downing Street, Hancock ya ce hukumomin kiwon lafiya na shirin gwada mutane 80,000 daga yankunan da ke kusa da ƙasar don warewa da kuma dakatar da yaduwar sabon nau'in.
Tunan gaba kadan Sarfilin zai sake dawowa da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu leka wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Inda wani hari da wasu ƴan bindiga suka kai a jihar Niger, Nigeria, yayin da dukkan mutuwar sama da mutum 20 yayin da aka yi awan gaba da wasu gommai. An kai harin ne da tsakar ranar jiya Litinin. Kamar yadda zaku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Basari aiko mana daga Mina.
Maharan dai bayan sun kashe waɗannan mutane a ƙauyukan Kurebi da Sabon Gida da ƙauyen Sarari da kuma Rafin Kanya, dukkanin su a yankin ƙaramar hukumar Shiroro, sun kuma yi awan gaba da wasu mutane kimanin 40 kamar yadda wani mazaunin yankin Malam Galadima Salihu ya yi ƙarin bayani.
To yau abin da ya faru, miyagun mutanen nan sun fito adadi mai yawa, sun zo ƙasan mu, ƙasan wuraren Kurebi, sun shiga ƙauyen Sabon Gida da Sarari da Rafin Kanya, sun kashe mutane 21 a yau din nan misalin karfe 11 na safiyar nan. Safiyar yau Litinin din nan sun kashe mutum 21, sun sace mutane kusan guda 40. Yanzu haka sun wuce da su, sun jijjimo su ciwo da makamai, sun wuce sun bar mutane gaba ɗaya, mutane sun watse sun tagayyara fiye da yadda ake tunani.
Wannan mutane a ƙasa suka zo ko da babura?
Sun zo da babura, babura akal sun rabu ne kashi uku. Wasu suka zo Rafin Kanya, wasu suka je Sabon Gida, wasu suka je Sarari. Da haka kowane group sun zo akal mashin 40-40.
Kokarin jin tabakin rundunar 'yan sandan jihar Niger ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan Wasiu Abiodun bai dauki waya ba. To amma shugaban kwamitin tsaro a jihar Niger, wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, ya ce suna da labarin harin amma ba su da tabbacin adadin mutanen da aka kashe.
Suna da masu suka sun kusan 300, kowane kuma yana da goyo kila daya biyu. Kaga mutanen suna da yawa. So a lokacin da muka yi magana, muka sa jirgi ya yi kokari ya ga ya je ya ga abin da ya kamata ya yi domin a tarwatsa su. To abin da ya faru shine saboda yanayi hazo ya dan shiga kadan, jirgin bai iya yin abin da ya kamata ba. Amma duk da haka nan jami'an tsaro sun bi suna ta monitoring support cewa shi mutanen nan ina ta ina suka yi da sauran su. A fadakar ma sauran yan banga da kuma sauran jami'an tsaro da suke watsa a cikin wannan Shiroro, a maganar da ake yanzu ban da cikakken bayani game da mutane nawa ne aka kashe a Kurebe, amma ina tabbatar maka cewa zuwa anjima idan muka samu cikakken bayani dan za mu tabbatar maku mu gabatar da shi.
A yan kwanakin nan dai jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya mai iyaka da Abuja, fadar gwamnatin Najeriya na fuskantar ƙarin hare-haren 'yan bindigar a daidai lokacin da sabbin shugabannin sojojin Najeriya ke kama aiki. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga Sarfili ya dawo da ƙarshen labaran duniyar.
Wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin bil'adama suna kira ga Sudan da ta kare waɗanda ke fama da tashashen hankula a yankin Darfur mai fama da rikici da kuma gurfanar da waɗanda suka haddasa rikicin a gaban kotu. Kimanin mutane 163 ne suka mutu, 217 suka jikkata, sannan 50,000 suka rasa matsugunansu sakamakon mummunan rikici tsakanin ƙabilun Masalit na Larabawa da waɗanda ba Larabawa ba. A ranakun 16-17 ga watan Janairu a yammacin kudancin Darfur. A wani rikici na ranar 18 ga watan Janairu tsakanin Rezgat da Falata, al'ummomin Darfur ta kudu, an ba da rahoton kashe wasu 72. 70 sun ji rauni kuma iyalai 100 sun yi hijira. Cecilia Jamil Madari ta ce muna roƙon gwamnatin Sudan da ta ƙara ƙaimi wajen kare fararen hula, ciki har da waɗanda suka rasa mahallansu, da na hana ci gaba da yin ƙaura tare da samar da hanyoyin magance matsalar gudun hijira na cikin gida da sauri, da kuma aiwatar da shirinta na ƙasa na kare fararen hula. A cewar mai ba da rahoto na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan 'yancin ɗan adam na mutanen da suka rasa mahallansu, da kuma Angus Colomad mai ba da rahoto na musamman kan keta doka ta takaitawa ko zartar da hukuncin ba gaira ba dalili. Mutanen da suka rattaba hannu ga yarjejeniyar nukiliya Iran ta shekarar 2015 sun yaba da cewa wata nasara ce ga diplomasiyar duniya, to amma wannan farin cikin bai dore ba. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya zanyi Amurka daga yarjejeniyar shekaru uku daga bisani. Haka kuma ya kakaba takunkumi mai illa kan tattalin arzikin Iran. Tehran ta maida martani ta hanyar haɓaka ayyukan na inganta nukiliya. Ta kusanci mataki na kusa da ake bukata don mallakar makaman nukiliya. Ganin an samu sabuwar gwamnati a fadar White House, kawayen Amurka a Turai suna fatan cewa za a iya dakatar da rikicin da ke tabarbarewa, kuma za a iya samun bangarorin biyu su koma kan teburin tattaunawa. Shugaban Amurka Joe Biden ya nuna aniyarsa ta sake shiga yarjejeniyar ta nukiliya. Daga ƙarshe jami'an Amurka sun ce China na ƙoƙarin ɗora ma dangin wasu masu kare ƙabilar Uyghur laifukan ta'addanci, yayin da take tsoratar da wasu da ke wayar da kan jama'a game da halin da tsirarin musulman ke ciki a yankin na Xinjiang. Da yake nuni da sanarwar da wani jami'in ƙasar China ya bayar kwanan nan game da hukuncin da aka yanke wa Gulshan Abbas, ‘yar uwar ɗan gwagwarmayar nan ta Uyghur ba Amurkiya, Rushan Abbas, zuwa gidan yar na tsawon shekaru 20 kan zargin ta'addanci a Shingan. Nuri Tukel, wani kwamishina a kwamitin Amurka na 'yancin addini na ƙasa da ƙasa, ya ce gwamnatin ƙasar China ta kan yi amfani da dangin Uyghur a ƙasashe waje a matsayin waɗanda aka yi garkuwa da su don tsoratarwa da kuma rufe bakin 'yan gwagwarmayar. Tukel ya faɗa wa muryar Amurka cewa yawancin Uyghur da ke zaune a ƙasashen waje na ci gaba da rayuwa cikin tsoro don kare lafiyarsu da danginsu da ke yankin na Uyghur. Rushan Abbas ya ce ɗaure 'yar uwata da aka yi ramo gayya ce ga fafutukar da na yi a Amurka.
To a gaida Sarfilu Hashim Gumila. Al'ummar yankin Abaji da ke birnin tarayya Abuja, Najeriya, sun sake shiga wani sabon yanayi na zulumi da jimami, bayan da waɗanda suka yi garkuwa da wasu yara takwas daga wani gidan marayu suka sako yaran, amma kuma suka yi garkuwa da ɗaya daga cikin waɗanda suka je biyan kuɗaɗen fansan. Daga Abuja ga rahoton da Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana.
Mai magana da yawun 'yan sanda na babban birnin tarayya kasar Abuja, Maryam Yusuf ce ta tabbatar da sako yaran masu shekaru tsakanin 10 zuwa 13 tare da wasu magidanta uku da aka yi awon gaba da su tun ranar 23 ga watan Janairun da ya gabata a yankin na Abaji da ke Abuja. Mun zanta da ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su, wanda aka harbe shi aka kuma awon gaba da matarsa, sai dai ya buƙaci a saka sunan shi.
Gaskiya halin da muke ciki ya fa a ce mutum ya mutu saboda baka san yanda na kai ke ciki ba. Na kokarin sari a ɗaya daga cikin su ya ce me wannan a jikin ka, nace harbin da kuka yi ni ta samu ai. Gana haka sai ɗaya daga ciki ya ce ba za a je da ni ba. Wani ya ce sai dai a je da ni da mata na gaba da. Nace a ka a je da kowa a ci da ni. Sai ya ce ma ai in mun je da kai za ka iya mutuwa can. Karshe dai suka sake kukin ɗin bindiga cewa idan ba ta tashi sun je ba za su kashe ni. Nace mata to take ciki tashi kije.
An dai sako yaran a safiyar ranar Lahadi da ta gabata, bayan biyan 'yan bindigan kuɗin fansa sun sake tafiya da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi namijin ƙoƙarin kai kuɗin da kuma karɓo yaran a wani ƙauye da ke kusa da jihar Kogi, duk da kuɗin da aka karɓa. Lamarin da mazauna yankin na Abaji suka kuka.
Gaskiya abun ba daɗi, muna cikin firgici kuma muna cikin tashin hankali. Lokacin nan gaskiya ba ƙamrin firgici na shiga cikin sa ba. Sannan kuma muna neman roƙon gwamnati da ta taimaka Abaji. Gaskiya muna cikin insecurity, muna neman taimakon gwamnati ƙwarai da gaske.
An daɗe ana yi, ya dan kwan biyu kamar shekaru biyu gun da wuce ana yi kaɗan-kaɗan, amma yanzu abun bai taɓa jama'a kamar da aka shiga gidan marayu aka nibi yara aka yi harbe-harbe ba. Ya nuna cewa dole ne jami'an tsaro musamman kamar 'yan sanda su ƙara inganta dabarun su na yaƙi da wannan ta'addanci, kuma jama'a su dan ba da lokaci insha Allah za a dakile shi. Kuma abun ya zo daidai da lokacin da shugaban ƙasa ya canza jami'an tsaro ka wato service chiefs, wanda ake gani sun daɗe kuma sun daɗe suna yaƙi da ta'addanci. Wani lokaci ana ganin canji, wani lokaci kuma a ga abun kamar bai motsa ba. To alal haƙiƙa ya kamata kamar kwamishinan 'yan sanda na Abuja don Allah ya ƙara yawan jami'an tsaro, kuma kun ga Abuja gari ne da kowa zai tsoraci wannan al'amari, balle ana shiga gidan yara gidan marayu. Alal haƙiƙa wannan abun bai yi ba.
Ba sabon labari bane matsalar sace-sacen mutane domin karɓan kuɗin fansa a Najeriya, inda rahotanni suka nuna cewa cikin makon da ya gabata kaɗai an yi garkuwa da kusan mutane 100 a hare-haren da aka kai jihohin Kaduna, Neja, Katsina da Taraba, wanda a yanzu haka babban birnin tarayyar kasar ma na fuskantar barazanar haka. Ga dai abin da kwamishinan ƴan sanda na Abuja Bala Ciro muke cewa game da wannan batu.
Ina son tabbatar wa mutane cewa ba za mu yi kasa a gurinmu ba, za mu cigaba da zuba ƴan sanda wurin da ya kamata mu zuba, wurin da tunaninmu ya nuna mana, wurin da muka ga cewa nan ne waɗannan mayagan suka saka kansu. Saboda haka duk makarantu yanzu za mu zuba ƴan sanda sosai. A gidan marayu wanda aka yi rajista, Allah ya yarda su ma za mu saka ido a kai. Mun lura cewa kuma bata garin nan sun fi son ƙauyuka yanzu, saboda haka za mu cigaba da zuba motocin patrol daidai-daidai ƙauye zuwa ƙauye, mu tabbata cewa an san da zamanmu a wurin don mu kare a hukumar wani abin da ba a so.
A halin da ake ciki, an kubuto dukkan waɗanda aka sace da farko a yankin na Agbaji, ana kuma cigaba da basu kulawa. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiyya. To kada dai a manta, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC akan mita 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Tabarbarewan tattalin ya faɗa mana lokacin da suka karbi mulki nawa dola ake, yanzu kuma nawa ake sai da dola. Dala ba ita ce min zalin gwada tattalin arzikin ƙasa, don na ban yadda da wannan ba, ban yadda da ita ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a sabon shiri na tsaka mai. Muna fatan kuna nan lafiya kamar yadda muke a nan Amurka. To idan kuna biye da mu a wannan shiri a kwanakin nan, kun ji muna ta yin muhawara ko kuma sauraron muhawara wacce ta shafi alƙawarin yaƙin neman zaɓe da shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya yi a lokacin da yake yaƙin neman zaɓe a dukkan shekarun da ya yi, wato shekarar 2015 da kuma 2019. To tambayar da muke shi ne, shin ya samu ya cika wannan alƙawarin ko kuma bai cika ba? To wannan alƙawarin dai kamar yadda kuka sani guda uku ne, na tunkarar sha'anin tsaro, cin hanci da rashawa, da kuma bunƙasar da tattalin arziki. A cigaba wannan muhawarar da Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana daga Yola, yau za mu tashi ne daga maganar tattalin arziki ɗin, da duba ko shi Buhari ya samu ya ci nasara a wannan fanni ɗin, ko meye tasirin cutar coronavirus akan tattalin arzikin Najeriya. Ba da wata lokaci ba, ga Ibrahim da bakinsa.
Barisa Eji Shehu, kaji abin da ya ce gwamnatin su ta taka rawar gani a wajen tada kuma tattalin arziki kamar da ke alkawari. Kai ya kai gani wannan batun?
Batun tattalin arziki, Malam Ibrahim Abdulaziz, ina so ka tambayi min duhu ya faɗa wa duniya cewa lokacin da mai girma shugaban ƙasa Janaral Muhammadu Buhari ya karbi ragaman mulki a hannun jam'iyyar PDP, nawa canjin dola take, nawa kuma canjin dola take a yanzu? Kaga wannan kawai ya isa ya nuna maka manuniyan yadda tattalin arzikinmu ya dawo. Ba sai ka da yi dogon bayani ba, nawa dola take kafin su karba, nawa kuma dola take a yau? A yau din nan dai dola tana 482.83, amma ya faɗi cewa nawa ne canjin dola yake a lokacin da mai girma Janaral Muhammadu Buhari ya karbi mulkin ƙasar nan? Wannan kadai ya isa ya nuna maka shine minzanin gwada tabarbarewan tattalin arziki a Najeriya yau.
Kana nufin ba su tabuka ba, domin su ma suna zargin kan cewa ai ko a zamanin ku tattalin arzikin din ya fadi kasa ruwa?
Tabarbarewan tattalin ya fada mana lokacin da suka karbi mulki nawa dola yake, yanzu kuma nawa ake sai da dola?
To bai baka amsa.
Inda take son fada shine magana dala ba ita ce za a gwada tattalin arzikin kasa da ita ba. Ai idan ka duba kai kanka ka san wannan ne zai nuna maka manuniyan tabarbarewan tattalin arzikin.
To eh Shehu,
abin da kake son fara shine mu ya sanin mu kuma da yadda san tattalin arzikin kasa ai akwai abin da ake gurata da ita kamar da nake ga maka ba dala ne kadai abin da za a gurata tattalin arzikin kasa da ita ba ita dala kuri da ake amfani da ita don a samu a yi wa kasu kaza ba dala bane nawa ne sai ba wannan lokaci ni abin da mun son ga maka shine tattalin arzikin kasa ta tabbare tun lokacin da ake gwamnatin PPP lokacin da mai girma shugaba Jonathan yake mulki in ka duba tun lokacin ita ake samu a kan bashi ga abin da ake recession nan sai abin da ta faru shekara ɗaya biyu kafin lokacin da za a shiga recession shi yasa ake gane shi yasa yau ko ana ba da kuɗin shiga ta jiya wadda ake karɓa a tarayya za ka ji nan karɓa yau za a ce maka na watan jiya ne don abin sai wadda ya faru watan jiya kafin a samu effect nata a watan da take shigowa saboda haka ni abin da ke zan faɗa maganar tattalin arzikin ƙasa na ya shafi ko'ina a duniya gaba ɗaya. Kamar da kuma mura nan Ingila ne, Ingila kanta tara cikin wannan damuwan a yau saboda haka wannan abun muna tafiya da lokaci kuma yana shafan wannan abu yana shafan aibuwa da kuma yawan mutane da yake da shi a cikin ƙasa. Aibuwan mu ba ai control din su ba don mu amince adinance a bar kowa yayi abin da ya kamata kuma shugabanni sun bari haka wannan aibuwa ma yana kawo matsala wajen samun tattalin arzikin ƙasa ta bunƙasa kuma da kuma rashin mutane ba su samu sun gina ma'aikatu kafin zuwa yau ba in ka duba yau duk basuka da ake ci a Najeriya nan ana cin su ne don ana amfani da su wajen gina ma'aikata da kuma hanyoyi da suka tabarbare a gwamnati da suka shuɗe zuwa baya saboda haka ni abin da nake son faɗi shine idan muka samu kama wannan bala'in sai mu duba mu ga cewa menene ya kamata mu yan ƙasa mu yi mu bunƙasa ita namu mai muke ciro daga cikin ƙasa mu kai waje idan ba wannan muka samu ka kai waje ba to kuɗin da za ta shigo wanda shigo da tsada saboda haka ni kira nake shine a tabbata cewa duk wanda ake karɓa yanzu hakan nan wanda Jonathan Buhari yake karɓa yake tabbata yake karɓa bashi ko kuma yake taimaka a Najeriya da shi an yi amfani da ita a inda ya kamata da niyyar cewa za mu samu mu ma mu dinga fidda kayan da za mu zuwa waje don mu samu kuɗin shiga in kuɗin shiga ta yi yawa to lokacin dole zai faɗi in an kuɗin shiga ba ta yi yawa ba dole ba zai taɓa faɗuwa ba saboda haka ya kamata bambanta wannan ba don mu je mu canja kuɗi a kasuwa ko mu je mu canja kuɗi a central bank shi ne yake sa dala yawa ba har yawa dala idan za ka je ka saye kaya a waje wadda gwamnati ta yi da ita ka shigo da ita 300 ne da tara ake karɓa a central bank amma bayan fage na yake sai da shi yake ce wajen 400 nan wannan kuma walau me za ka je kai da shi kake so ka saya ko kuma su tun da su dama sun tara kuɗaɗe a gida suke son kuɗin ne ya dinga hawa wannan amma ni dai na san cewa idan muka fidda kayayyakinmu daga Najeriya muka kai waje na sayarwa kuɗin shiga ta yi yawa ta kuɗin shigowa ta yi yawa to dole tattalin arziki za ta tashi.
Dukkanin ku ne da kan cewa dole ne a tada kuma da tattalin arzikin nan ga kuma batun na COVID-19 wato coronavirus wannan annobar ya kuke ganin halin da cutar ta kawo musamman ta fannin tattalin arziki da kuma kokarin da ake yi ko kuma aka ce an yi walau a gwamnatocin tarayya da manajoyi don gani da mutum a tallafa masu karamin karfi don gani da wannan annoba da ake ciki.
Mu zo maganan coronavirus ina so mu bayyana abu dalla-dalla ya ba da misali kan cewa dola ana karɓa a central bank akan 300 a lokacin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan nawa ne ya faɗa wa duniya nawa ake karɓan dola a central bank kuma batun maganan COVID-19 a gaskiya gwamnatin tarayya ɗumbin kuɗaɗen da ta kashe akan annoban da ya shafi duniya gabaki ɗaya wanda kuma Najeriya na ciki hannuwa kanta ɗumbin kuɗaɗe da aka kashe wallahi dama inganta rayuwar talaka aka yi babu COVID din da ya wuce talauci da talaka suke fama da shi domin abin da ake faɗa kuma in har ma da wani abu wannan COVID din ba ya sani manya ne suka shigo mana da shi domin transmitting din shi ake yi a sai wannan biliyoyi ko triliyoyin kudade da gwamnatin tarayya ta kashe da ta kashe shi ta inganta rayuwar talaka ne wallahi da wannan annoba bai barnan da yake yin yanzu ba annoban saboda rashin ɗaukan mataki da ya dace ya sa ya jefa talakan Najeriya cikin wani halin haƙulayi
amma yanzu Abdulazizu yanci mai girma ya ci shirya wannan maganar kaga shi ba jahili ba ne da kuma shi masani ne kuma wanda ya san abu a kan shari'a ya kamata ya zama shi ne kansu masana saboda haka ni ba ji daɗin wannan magana ba domin in an ci annoba annoba ba abin wasa ba ne duk yadda Najeriya ta kula da ɗan Najeriya dai ba mu kai Amerika kula da ɗan Amerika ba ba mu kai da Ingila za ta kula da ɗan Ingila ba mu kuma Najeriya muna kula da ƴan uwanmu yadda ya kamata mu Allah ya sa wannan abin annoba ne annoba kuma aka ce ko a musulunce ko a addinance aka ce annoba duk inda kaga take yi in ya same kankara inda kake zauna wurin in kuma baka ba
Dr. Duru ana mutum maganan kudade da aka
ni abun da zan fara shi da annoba ne wannan abunda dai na ga ya karkata kai shine yana gani kamar an dibi dingin kudi yau chairman na shugaban wanda yake shugabantar fada da COVID-19 Najeriya gaba da shi dan jihar Adamawa ne sanne ne boss Mustafa mai adalci yau idan zai ce an dauki kudin an yi albazarci da shi to sai ya fito ya fada ya kawo wannan magana a bayyane a tabbata cewa an bincike ta amma ni ina son gara da cewa boss Mustafa ba wanda zai dauki kudin talaka ya je albazarci da shi bane boss Mustafa ya kokari ya tabbata ya manage wannan abu amma idan yana da wani hujja cewa an dibi kudin nan ba ya amfani da shi da ya kamata ba to wannan kuma wani magana daban ne wanda kuma ya kamata a nemi a yi bincike a kanta amma abin da yake faɗa shi ne in aka ce annoba abu ne ya shafi kowa da kowa ba abu ne za mu yi na son kai ko mu ce wane ya yi kaza bai yi kaza ba maganan kata wanda suka mutu wasu manyan mutane sun mutu a yi Allah ya tuba yau. Annoba ya kama wanda kuma ke ga ya fi lafiya akan kama amma ya mutu wannan abu mu san cewa fa in ka mutu lokacinka ne amma ba za ka wuce rana ba amma sanadi shi ne annoban nan ne ya kashe ka saboda haka kar mu tsaya muna shiga wani wannan hisabi ba gundu ba gune za mu shiga
nan to do
bai ne ba duk kowa ya san wannan mu ba ligai ne duka
da Dr. Du
ta yi fada daidai kuma fadin da take akan ko wannan maganan kare yan Najeriya abun nan ana yin ta yadda ya kamata
to ina bace
sai faɗa jiya yadda aka yaki polio a Najeriya da Afirka za mu yaki wannan annoban kuma ta bar Afirka ta bar Najeriya gaba
ba tun magana tallafi
abun da nake so ka gane na yarda da annoba addinance annoba haka yake kuma yadda ka faɗa in annoba ya taso an hana ka fita inda kake karka kuma shiga inda yake in kana da shi kuma karka shiga ma inda ba su da shi abun bari a nan shine da dumbin kudade da aka kashe da sunan wannan annoba ya kai a kyautata rayuwar talaka shine abin da nake faɗa wanda kuma misali ga Niger Delta Commission kai kanka a matsayinka na dan jam'iyyar APC na tabbata in ka koma cikin dakinka kai kadai sai ka yi asha da biliyoyin kudade da aka ce an kashe
to a gashe kuda yake malamai jama'a nan zamu daga aya a wannan shiri ne yanzu sai rana wato in Allah da mu dawo mu ci gaba da duba wannan lamari na tattalin arziki da sauran batutuwa da suka danganci alƙawuran da Buhari yi na campaign a lokacin da yake neman mutanen Najeriya su zabe shi shugaban kasa ɗaya daga cikin abubuwan da zamu duba makon gobe shine shin me bambancin sha'anin canjin kudaden kasashen waje a ƙarƙashin Buhari idan aka kwatanta su da yadda suke a lokacin da Goodluck Jonathan yana mulki yanzu a madadin shi Ibrahim Abdulaziz da bakin nasa da kuma Grace Alheri Abdu da ta hada mana shirin ni ne Aliyu Musafan Sokoto ina fatan mun ba ku lafiya assalamu alaikum
ta gaida Aliyu Musafan Sokoto yanzu kuma sai labarai a takeice
sa'o'i kaɗan bayan da sojojin Myanmar suka ayyana dokar ta ɓaci a jiya Litinin har yanzu akwai ƙarancin bayanai game da abin da ke faruwa da kuma dalilin hakan wata tawagar masana ilimin kimiyya a hukumar lafiya ta duniya wadda ke binciko asalin ƙwayar cutar coronavirus wacce ta fara bayyana a lardin Hubei na ƙasar China a ƙarshen shekarar 2019 ta ziyarci wata cibiyar kula da cututtuka ta lardi a jiya Litinin da ta kasance muhimmiya wajen kula da yaduwar cutar a farkon ɓullarta a halin da ake ciki kuma sakataren kiwon lafiya na Burtaniya Matt Hancock jiya Litinin ya ce an samu mutane 105 da wani nau'in ƙwayar cutar da aka fara ganowa a Afirka ta kudu a cikin ƙasar inda 11 daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ba su da wata alaƙa da tafiye-tafiye zuwa ƙasashen duniya wasu ƙwararru biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin bil'adama suna kira ga Sudan da ta kare waɗanda ke fama da tashin hankula a yankin Darfur mai fama da rikici da kuma gurfanar da waɗanda suka haddasa rikicin a gaban kotu.
To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu inda za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Yamai a jamhuriyar Nijar da wani sabon shirin yayin da muryar Amurka take bikin cika shekara 79 da kafuwa. Zukan a madadin Sarfilu Hashim Gumel wanda ya tani gabatarwa sai kuma Ciba Hero Dibine da haɗa mana shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa muka kasance lafiya.